daga nan birnin Washington a gundumar Columbia sashin Hausa na muryar Amurka ke zuwa muku kai tsaye akan mitoci 25, 31, 41 da kuma 60. A jamhuriyar Najeriya za ku iya kama mu a tashar VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5. Haka ma za a iya samun mu a gidajen radio amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da kuma Dalal FM duk a jamhuriyar ta Niger. Sannan muna nan kodiyoshi a shafukanmu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masaurare assalamu alaikum da fatan kun huta lafiya. Muhammad Lalo ne tare da Ali Mustafa Sokoto muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na karfe 9:30 a gugun Najeriya da Niger. Inda za ku ji cewa tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka Herman Cohen ya yi kira ga gwamnatin Gabon da ta bayyana sakamakon zaben kowace rumfar zabe domin kaucewa tsinda makasar cikin rikicin siyasa. A Najeriya kuwa yayin da aka bayyana hukumance cewa tattalin arzikin kasar ya sake shiga wani mawuyacin hali. Masana a fannin tattalin arzikin na nuni da irin matakan da ya kamata dauka domin rage radadin wannan yanayi.
Alina kacashen banza. Na biyu, in an samu kudi a tanade shi. Na uku, a manta da batun mai. A koma ga noma, amma kuma abu da yafi muhimmanci nan.
Za ku ji abin da yafi muhimmanci yau kuma kan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakin ku. Shin ta waɗanne irin hanyoyi wannan matsala ta tabarbarewar arziki na Najeriya ta shafi rayuwar ku ta yau da kullum? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Sannan muna kuma tafa da labaran wasanni, amma fa duka sai kun sha labaran duniya.
Jama'a barkan ku da wuri. Ministan harkokin cikin gida na kasar Gabon ya ce an kama mutane sun fi 1000 tun bayan da kazamar rikicin siyasa ya barke a jiya Laraba a wannan kasa, bayan da hukumomin zabe suka ce shugaban kasar mai ci yanzu Ali Bongo shine lashe zaben da aka yi. Yau ma Alhamis ɗan sanda su wani suna ta sintiri akan manyan titunan Libreville wato babban birnin wannan kasar, bayan da aka kashe daren jiya Laraba na taba ta kashi har masu zanga-zanga suka kai ga cina majalisar dokokin kasar da wasu ma'aikatan gwamnati da ke kusa da ita wuta, yayin da su kuma sojoji suka je suka auka hedikwatar jam'iyyar 'yan adawa. Jami'an gwamnati sun ce an kashe akalla mutum ɗaya, an raunana wasu da dama, kamar yadda jigon adawar kuma ɗan takarar shugaban ƙasar adawa ɗin wato Jean Ping ya faɗa. Ping dai yana jayayya ne da alƙaluman da hukumar zaben Gabon ta bada, wanda ke cewa wai shi ne ya zo na biyu a zaben a bisa hujjar shi Bongo ɗin ya tsere mishi da ƙuri'u kamar 5,000. Wakilin gidan rediyon na muryar Amurka da ke can Gabon ɗin yanzu Idrissa Fall ya rawaito mana cewa wasu kwamishinonin hukumar zaben ta Gabon sun yi murabus domin su nuna rashin amincewarsu da sakamakon da aka bayar.
Wasu ƙungiyoyin makiyaya na Najeriya sun ce sababbin dokokin da ɗaya daga cikin gwamnatocin jihohin ƙasar ta kafa a kwanakin nan na wato ba za su yi maganin rigingimin da ke yawan barkewa tsakanin makiyaya da manoma ba, abin da ya sha janyo asarar rayukan mutane da yawa a ƙasar. A ranar Litinin da ta gabata ne, gwamnan jihar Ekiti da ke kudu maso yammacin Najeriya Peter Ayodele Fayoshe ya rataba hannu akan wata dokar da ta takaita kiwon dabbobi akan wasu keɓantattun wurare na hukuma, kuma da kiwon da rana kawai ake yadda da shi, sannan kuma ta haramta wa makiyaya ɗaukar makamai. Wani kakakin gwamnatin ta Ekiti ya ce fitowa da wannan dokar ya biyo ne bayan barkewar faɗace-faɗacen da suka barke a kwanan nan a tsakanin manoma da makiyaya.
To, muna ba ku labaran nan daga Washington a sashen Hausa na muryar Amurka. Dan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar Republicans a zaben da ake shirin yi a watan Nuwamba nan mai zuwa na Amurka, Donald Trump, ya sake jaddada matsayinsa na cewa shi fa zai koli dukkan 'yancin ranar da ke zaune a Amurka ba bisa ƙa'ida ba idan ya ci zaben. To, sai dai masu nazari sun lura cewa akwai bambanci tsakanin lafazi mai tsanani da ya amfani da shi jiya Laraba wajen jaddada wannan matsayinsa da yake jawabi ga magoya bayansa a jihar Arizona, da kuma lafazin da ya amfani da shi lokacin da ya je ziyarci ƙasar Mexico, inda aka ce ya magana da lafazi mai laushi kuma a cikin natsuwa lokacin ganawarsa da shugaban itacen ƙasar ta Mexico Enrique Pena Nieto. Wani bambanci da aka gani ko kuma ake gani shine yadda Trump ɗin yake nuna alamun canja matsayinsa game da gina wani makeken shinge a tsakanin ita Amurka ɗin da makociyar ta Mexico da hannun mutane tsallakuwa zuwa cikin Amurka ɗin. Trump ya ce a lokacin ganawarsa da shugaban Mexico ɗin sun zanta kan wannan maganar na gina katangar, to amma ba su yi maganar wanda zai biya kuɗaɗen aikin ba. To, amma shi shugaban na Mexico ya gaya wa Trump cewa kai tsaye Mexico ba za ta biya ko sisi ba wajen girka ita katangar nan.
Gwamnatin kasar Turkiya ta musanta ikrarin da Amurka ta yi na cewa wai ita Turkiya din ta kulla wani shirin tsagaita fada da mayakan Kurdawa. Tace san ba za ta daina fitakar da take musu da jiragenta na sama ba a arewacin kasar Siriya. Amurka na san Turkiya da ta daina kaiwa Kurdawa har-haran ne, a maimakon haka ta maida hankalinta wajen yaki da kungiyar ISIS. To amma wani kakaki mai magana da sunan shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya ce maganar sulhun da Kurdawan san ba za ta ma taɓa yiwa ba. Yace za su ci gaba da fitattakan Kurdawan har sai ranar da suka tashi daga inda suke suka koma gabashin kogin Euphrates.
To a ƙarshe yau aka yi shagulgula da dama na ranar samun yanci a ƙasar Uzbekistan, sai dai kuma an yi didimar ba tare da shugaban ƙasar ba domin yana kwance asibiti baya da lafiya. Wani jami'i ne ma aka sa karanta jawabin shugaba Islam Karimov a wajen wannan taron na shagulgulan da aka yi a yau. Rahotanni daga can Uzbekistan din suke cewa wannan rashin lafiyar ba zata da ta auka shugabansu da kuma kwantar da shi da aka yi asibiti sun tare sun haifar da cikas ga farin cikin mutanen wannan ƙasa ta Uzbekistan, wacce ita ce ta fi kowace ƙasa yawan jama'a tsakanin dukkan tsofaffin lardunan tarayyar Soviet da suka balle suka zama ƙasashe shekaru 25 da suka wuce.
To labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To zamu fara ne da rikicin siyasar kasar Gabon, inda tsohon mataimakin sakataren harkokin wajen Amurka mai kula da nahiyar Afirka, wato Haman Cohen, ya yi kira ga gwamnatin Gabon da ta bayyana sakamakon zaben kowace rumfar zabe domin kaucewa tsunduma kasar cikin mummunar rikicin siyasa. Shi dai abokin hamayyar shugaba Ali Bongo na kalubalantar sakamakon zaben ne wanda nuna cewa Bongo ne ya lashe zaben da aka yi. Wakilin muryar Amurka na sashin Faransanci Timothy Dumangai ya tambaye Mr. Cohen kan yadda yake kallon takaddamar da ta barke bayan sanar da sakamakon zaben a kasar ta Gabon.
Well, I'm very worried. I'm afraid that it could lead to instability. So I would.
Gaskiya ina cikin damuwa matuƙa, domin hakan zai iya haifar da tashin hankali. Saboda haka zan yi kira ga gwamnatin Gabon da ta bi shawara da gwamnatin Faransa da sauran ƙasashen duniya suka bata, cewa ta bayyana dukkanin sakamakon kowace rumfar zabe, domin hakan zai ƙara wa mutane ƙwarin gwiwar cewa sakamakon da aka fitar na gaskiya ne.
But the Gabonese authorities say.
To amma hukumomin kasar ta Gabon suna ikirarin cewa doka ba ta bada damar a sanar da sakamako a rumfunan zabe ba.
The law does not provide for it releasing the results.
Duk da cewa doka ba ta bada izinin bayyana sakamakon zaben ba, ai kuma ba ta haramta a fitar da sakamakon zaben ba. Kuma na yi amanar cewa Mr. Ping yana da masu sa ido a kowace rumfar zaɓe, kuma mutanensa sun kira ƙuri'un kowace rumfar zaɓe kuma sun samu sakamakon da ya sha bamban da wanda aka gabatar. Saboda haka, hanya ɗaya da za a tabbatar wa al'umman Gabon cewa sakamakon da aka fitar yana da sahihanci ita ce a bayyana sakamakon kowace rumfar zaɓe na tabbatar da babu wata doka da ta haramta yin hakan. Ina ganin idan mutane suna ikirarin cewa doka ba ta ba da dama ba, wannan kuma wata hanya ce ta ɓoye gaskiya.
Is just a way of keeping the facts hidden.
Haman Cohen kenan a tattauna wasu da Timothy Dunangmai. A Najeriya kuwa, yayin da aka bayyana a hukumance cewa tattalin arzikin kasar ya sake shiga mawuyacin hali, masana tattalin arziki na nuni da irin matakan da ya kamata a ɗauka domin rage raɗaɗin wannan yanayi. Na zanta da abokin aiki na Salisu Garba, wanda ke da digirin digirgir a fannin tattalin arziki, shine kuma yake jin ragamar shirin nan namu na kasuwanci, wato da rashin tayi. Inda na tambaye shi mafita ga wannan matsala, amma dai ya fara mun fashin baki ne kan ma'anar taɓarɓarewar tattalin arziki.
Wato idan a ce arzikin ƙasa ya taɓarɓare, ana nufin cewa buƙatunta na yau da kullun na gudanar da wasu ayyuka ko kuma biyan wasu basussuka ko kuma yin wasu abin da takamaimai ba za ta iya yi ba. Bari in ba da misali. Kamar mutum ne aka ce attajiri ne. Yana da kuɗi ko ya san yana da kuɗi. Sai aka so maganin cewa irin abubuwan da yake yi da yanzu kan 'yan kwanakin nan ba zai iya yi ba sabili da raguwar arzikinsa. Har ma take cewa sababbin riguna ma ba zai iya saya ba ya sa. Wanda ma yake da su da yake sawa sun soma koɗewa kuma babu yanda zai iya mayar da su. To abin da yake nufi kenan da komadar tattalin arzikin ƙasa, yadda ƙasa tattalin arzikinta baya karuwa maimakon ma ya karu sai ya soma raguwa ya soma durƙushewa ana gane kullun abubuwan da take yi da ba za ta yi ba
to daktar kamar ta wadannan irin hanyoyi irin wannan matsala ta tattalin arziki ke shafar rayuwar ƴan ƙasa ta yau da kullun
eh to ayyukan da ita gwamnati za ta yi ma ƴan ƙasa ta yau da kullun ba za ta cika wasu ba misali biyan albashi zai wuya na biyu yin wasu sabbin ayyuka zai wuya na uku idan akwai masu bin ta bashi saboda bata iya biyan su ba za su tare mata na hudu kuma hanyoyin samun bashin ma zai wuya na biyar in kuma ta samu bashin za ta samu bashin da tsada
wato kaman kasashe suna gudun ma bata bashin
saboda
suna tsoron kada ta kasa biya
eh za su guje ta domin ta kasa biya zai zama su wani bala'i
to kamar shi wannan kuma in ce wannan matsala da Najeriya ta tsinci kanta a ciki abu ne wanda aka hango shi tintin goko dai sai ɗan a watannin ne abin ya fara aka fara ganin sai na fitowa fili
a abu ne da ya samu asali tun za a ce to fil azir mai ke nufi da haka an dade ba a kula da wasu abubuwa ba kasar na ɗaya ma dai duk wanda yake samun kuɗi baya tana da shi baya barin kuɗi yana sake haihuwa to nan gaba zai shiga matsala Najeriya kuma ta yi kamarin suna wajen barnata kudinta ba wai ana sace ka dai ba ita gwamnati kanta ba ta yin wasu ayyuka da kudin da take samu da za su haifar mata kudi sai tana bi tana kashe su misali me kai gwamnati gine-ginen gadoji da hanyoyi da asibitoci da menene idan tana da ƴan kasuwa duk waɗannan ba aikin da bane ta tara kudi ta ce sai ta ba da kwangila cikin kwangilan kuma a coge amma inda ƴan kasuwa za ta bi ta basu su su je su nemo kudin su su yi gine-ginen za su sannan masu amfani da hanya ko asibiti su ne za su biya cikin wasu ƴan shekaru to kaga wannan zai sata tanada kudinta kudin su haihu ƙasar mu ba ta haka nan ba ta san wannan ba tun da aka kafa Najeriya babu shugabanni wani shugaba da ya fito yayi irin waɗannan abubuwa sai dai ko da yaushe aka samu kudi a kashe
a gurguje tafiya dai ta yi tafiya a wannan matsala ta Najeriya ina kake ganin mafitar take
mafitar a daina kace kashen banza na biyu in an samu kudi a tanade shi na uku a manta da batun mai a koma ga noma a manta da batun gine-gine za a ɗebi kudi a gini da su a ta bar ƴan kasuwa su yi domin ka gani idan ka bar ɗan kasuwa ya je ya ranto kudi ya gina hanya ka ga mai sayar da abinci mai ɗaukan ruwa mai gina menene duk za su samu amfani
amma ana fargaba kada su ƴan kasuwan su tsawwala kudaden da za a dinga cajin mutane
a ba tsawwala ba a ita gwamnati za ta kayyade a gwamnati za ta kayyade a ba za ta bari ba haka nan idan an ce an kafa toll gate za a ce ga kudin za ga abin da za ku niki karba hannun masu amfani da wannan hanya a ina yi nan kasar Amerika wace babban hanya ce za ka bi kasar nan ba ka biya toll gate ba kuma ba za a dora maka kudi ba ne masu yawa kamar a ce ka biya dala goma sha biyu ko sha biyar wani zubin dala ɗaya wani zubin dala uku in yayi yawa ma dala hudu to in an dara mutane naira biyu naira uku naira hudu naira biyar za su biya dalilin sa ka ce kada ta yi amfani da kudin domin ta samu kudin biyan albashi domin ta samu kudin irin gina ƴan ƙananan wuraren shan magani a ƙauyuka wannan da ba za ta ba ƴan kwangila ba domin ba za su fita da kuɗinsu ba amma kuma abu da ya fi muhimmanci nan a kula da haraji karɓan haraji
Salihu Garba kenan ɗaya daga cikin abokanan aikinmu ta yakan wannan batu za mu ba ku dama ku tofa albarkacin bakinku shin ta waɗannan irin hanyoyi wannan matsala ta taɓarɓarewa tattalin arzikin Najeriya ya shafi rayuwarku ta yau da kullum kafin mu buɗe layukanmu bari mu shakata da wannan waƙa
annaban Allah na magani talakawa ma na magani kaga dan tilar makula da su tunda jirgin binnin Yamani shi jirgin binnin Ingila to ja kada da Italiya in ya dan kauka ya kariya bakin wallai dangana motocin talakawa suna tsaye tunda kayan su ne ke saya yau idan talaka ba sai kaga kayan sai ya rufe anan kaza ga cikin Lagos kuma ga ba tushin ga laina shin ga labintin zabadin an kafa haka ke calaran duk sun kafa dubu babban kantikin su wai dudan talakawa an kai mutukan talakawa sai du waɗannan dolaran ne jirgin sama mai rigujin tsiyaka ga shi ma ba zai tashi ba to idan talakawa ya shiga
yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta, sai kun saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1-202-205-6555. Kada da ya manta ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC yanzu karfe 5 saura wato minti 14 na yamma a nan Washington DC. Kiran mu na farko ya zo ne daga Kano. Wane ne akan lai?
Salamu alaikum.
Wa alaikum salam.
Idris mai samira daga rijiyar Lemo Kano, Nigeria.
To muna jin Kamala Idris.
To ni abinda nake gani ta hanyar da matsalar ya shafe mu gaskiya fi sabila la ta matsalar tsadar rayuwa da matsalolin da suke damu mu wajen abubuwan masarufi gaskiya sun tafi lahawar lalakota kuma gaskiya ne shawarar da nake so in bari ne don Allah don annabi ya kamata a kokari don Allah a ainihin kokari a ga an samar da dalan domin dalan nan gaskiya lahanci shi ke damun mutane wallahi domin kusan komai da ake shigo da shi Najeriya nan sai a ce dala don Allah a samar da dalan don Allah a taimaka musamman in canji a wadatar sarar dala domin da aka samar da ita insha Allah wadazi za mu dinga samun ainihin sauƙin rayuwa da izinin Allah muna fatan Allah ubangiji ya taimake mu gwamnati mai albarka.
Malam Idris kenan daga Kano, bari mu je jihar Kebbi. Wane ne akan layi?
Assalamu alaikum, kuna magana da Dan Asabe mai fata daga Yauri.
Yawa to Dan Asabe, muna jinka.
To ni dangane da wannan kace na ce da ake yi dangane da gwamnatin Baba Buhari, ina so jama'a su ma gwamnatin ga adalci. Bai yiwu a ce an shekar 16 ana banna. Shugaba Buhari ya zo ya yi shekara guda da 'yan watanni a ce dole sai ya magance matsalolin da ya zo ya iske a ƙasa. Wannan rashin adalci ne.
Malam Asabe, wasu suna korafin cewa irin matakan da ita gwamnatin Tenz take ɗauka wato ba su ɗauki hanyar ma yadda za a shawo kan matsalar ba. Me za ka ce dangane da hakan?
To ba gaskiya ba ne, ka duba ko da Buhari ya zo akwai matsala na tsaro. Ya zo ya fuskanci matsalar ga na tsaro. In babu tsaro, ni kaina da nake magana da ku wallahi tallahi da ba samu kaina a wannan wurin ba.
Madalla mun gode Malam Asabe kenan daga Kebbi. Bari mu je Zaria a jihar Kaduna. Wane ne akan layi?
Murtala ne cikin ya dake sabon garin Zaria.
Yawo muna jin ka Malam Murtala.
Eh gaskiya kamar yanda aka faɗa gaskiya ya kamata a ce Baba Buhari canjin nan dan Allah ya kamata a ce canji ya wadata. Dala komai sai ka ji an ce dala ta tashi dala ta tashi. Muna fatan Allah ya tashi. Ko ina ma ta canjin nan wadata su da dala.
To Malam Murtala kenan daga sabon garin Zaria, mun gode kwarai. Ga kira mun samu daga Niger. Wane ne akan layi?
Ibrahim ne godi.
To muna jin ka Ibrahim.
Daga nan Niger.
Eh muna jin ka Malam Ibrahim. Malam Ibrahim kana jin mu? Tana ka wato layin nashi ya katse. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada a manta, sai an sa alamar ƙari wato plus, sai a sa ɗaya sai a jiro lambar. Muna ta tuna ne dangane da batun irin wato yadda ake samun matsalar taɓarɓarewar tattalin arziki da take shafon rayuwarku ta yau da kullum. Ta waɗannan irin hanyoyi kuke wato jin wannan raɗaɗin yanayi da aka tsinci kai a ciki? Ga kira mun samu daga jihar Yobe. Wane ne akan layi?
Alhaji Lawan ne da Gidan Yobe.
Alhaji Lawan muna jin ka to.
Yawwa ga Allah wannan gaba Buhari ya yi kokari ya bar mana dollar na wadata a Najeriya.
Eh muna jin ka
Alhaji. Nagode. Eh jinera ina nagode a bar a ta dala.
To Badalla, mun gode Alhaji Lawan cewa yayi asaki dala ta zama ta wadata ga ƴan kasuwa. Dan naji kamar layin nashi yana da matsala. Ga kira mun samu daga Kaduna. Wane ne akan layi?
Ni ne Alhaji Aminu Bello daga Kaduna.
Alhaji Aminu, muna jinka.
Alhamdulillah. Alal haqiqa kan wannan matsala da muke ciki na tashin al'amura duka gaba daya. Gaskiya muna cikin wani hali, shawara da zamu bada kuma hatta mai girma sarkin musulmi yayi kira akan maganan dai shigo da kaya kan boda din nan. To alal haqiqa wannan abu ya ƙara dan saurara al'amura. Yanzu a ce dala daya ta koma naira 410 saboda ana fatikin hali wanda ya kamata a duba talakawa saboda Allah fa mashawarta su faɗi gaskiya.
To Alhaji Aminu kenan daga Kaduna. Lambar da za a kira ita ce 2025. Ga kira mun samu daga jihar Benue. Wane ne akan layi?
Lawan Garba ne,
driver Tifa. To muna jinka,
Lawan Garba ne, driver Tifa daga Mukudi.
To muna jinka.
Wato wannan abu gaskiya ya shafe mu. Don kan al'amuronin namu gabaki daya ta barbare, don ba mu da aiki yanzu haka nan da muke zaune. To kaga dole ya shafe mu. To amma yanda muke yanzu muka miƙa al'amarin mu ga Ubangiji Allah, shine zai taimaka mana wa mu fita daga wannan cikin halin da muke ciki.
To madalla, mun gode Alhaji Lawan daga jihar Benue a Makurdi kenan. Bari mu je Mubi. Wane ne akan layi?
Ibrahim Labu mai Balangu Mubi.
To muna jinka Malam Ibrahim.
Yawwa, to ni ra'ayina anan ranka yake. Mu fatan da za mu yi Muhammadu Buhari sai dai Allah ya sa shirgo.
Hello, muna jinka.
Yawwa, saboda kamar maganan da yan kungiyar wannan tsohon gwamna suke yi,
wannan
tsohon Muhammadu Buhari ya yi murabus.
Wani tsohon gwamna kake magana kai kenan? Ina jinka.
Makarfi ba makarfi. Su har sun manta da banne da suka yi wa 'yan ƙasa, har suke maganan Buhari ya yi murabus. Ai, yan PDP har duniya ta nake 'yan Najeriya ba su manta da su ba.
Kuma da lamun gode Ibrahim kenan daga Mubi. Da kuma haka muka kawo ƙarshen ɗaukan wayoyin naku. Muna kuma godiya ƙwarai da gaske ga dukkanin waɗanda suka bada gudunmawa su. Yanzu kuma sai labaran wasanni.
Wasanni a taƙaice. Shugaban hukumar kullun kafar Najeriya a Majalisar ya ce sakamakon matsalar karancin kuɗi da yanayin tattalin arzikin ƙasar, daga yanzu ba za a iya biyan 'yan wasan kullun kasar wato Super Eagles kuɗin buga wasa ba, illa dai za a ci gaba da basu allowance na radakun zaman sansanin atisayi da kuma kuɗaɗen tikitin jirage. Benin, wanda ya bayyana haka ga manema labarai a Abuja, ya bayyana cewa hukumar sai ta nemo aron kuɗi take iya tafiyar da wasu ayyukanta musamman wasannin neman gurbi. Benin ya ce hukumar ta rubuta takardar neman agaji zuwa ga gwamnatin tarayya ta hannun ma'aikatar wasanni. Ya ce idan ko ba a sami agajin ba, to lalle ko 'yan wasan ƙasar mata 'yan ƙasa da shekaru 17 da wuya su iya samun sukunin rangadin atisaye a ƙasashen waje kafin gasar cin kofin duniya ta hukumar FIFA a ƙarshen wannan watan a Jordan. A ƙasar Ghana ma, ministan matasa da wasanni Ni Lente Van Der Poel ya ƙara nana ta cewar ba fa kuɗaɗen da za a iya biya tikitin jirage da haƙoƙin buga ƙwallo ga zaratan 'yan wasan ƙasar na Black Stars a wasan neman gurbi ta gasar cin kofin nahiyar Afirka ta shekara ta 2017 da ƙasar za ta fafata da Rwanda a ƙarshen makon nan. Van Der Poel ya bayyana cewar hukumar ƙwallon ƙasar ta Ghana tana fuskantar matsalar rashin kuɗi, don haka ya bayyana buƙatar da a rage yawan kashe kuɗin domin ko ba komai tuni da ƙasar ta Ghana ta sami gurbi a gasar ta cin kofin nahiyar Afirka. Ana sa ran nan da wata ɗaya za a sami rahoton bincike akan aikata ba daidai ba a asusun agazawa mabuƙata na ɗan wasan ƙasar Cote d'Ivoire Didier Drogba. A wata Afrilun da ya gabata ne dai jaridar Daily Mail ta yi zargin cewa daga cikin fam miliyan 1,700 da asusun ya karɓa a zaman tallafi, fam 14,115 ne katal aka rarraba ga mabukata a nahiyar Afirka. hukumar bada agaji da tallafawa mabukata ta shirya gudanar da bincike akan zargin kuma tace ta kusa kammala binciken nata sai dai kuma Didier Drogba ya musanta zargin inda yace yunkuri ne kawai na bata suna Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Sokoto Nigeria
to yanzu kuma sai sharhi muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka Amurka ta inganta tukunci da take bayarwa ga masu bata bayani akan shugabannin kungiyar ƴan ta'adda ciki har da wani kusa na kungiyoyi masu kai hare-hare a yankin Sahel da wasu bangarori na yankin arewacin Afirka kamar mayaka Al-Qaeda a Maghrib ko kuma AQIM wanda ake magana akan sa a wannan karon shine Yahaya Abu Al-Hamman wanda ya taka muhimmiyar rawa wurin aikata ayyukan ta'asa da kungiyoyin ta'addanci ke yi kuma yana da hannu a cikin hare-haren da aka sha kaiwa a kasar Mauritania An rawaito cewa Hamman na da hannu a cikin kisar gilla da aka yi wa wani bafaranshe da aka yi garkuwa da shi a jamhuriyar Niger a watan Yulin shekarar 2010. A shekarar 2006 hukumomi a Algeria suka yanke masa hukuncin kisa ba tare da yana kasar ba bisa laifukan da suka shafi ta'addanci. Su ma ma'aikatar Bitar Malin Amurka da Majalisar Ɗinkin Duniya sun kakaba mai takunkumi. Shi dai Al-Hamman an haife shi ne a ranar 5 ga watan Satumba shekarar 1978 a garin Rakhia na kasar Algeria yana amfani da lakabi Abu Yahya da kuma Akacha Jamel Cibiyar tukunci ta Amurka na tayin bada goron da zai kai har na zunzurutun dala miliyan 5 ga duk wanda ya bada bayanai da zai kai ga sanin inda Hamman yake Amurka ta yi alƙawarin za ta binciki duk wani rahoto mai inganci kuma za ta tabbatar da an rike ainihin bayanai waɗanda za su kawo rahoton a asirce Idan an dace Amurka a shirye take ta bada kariya ga waɗanda za su kawo labarin ta hanyar canza musu wurin zama da iyalansu. Idan wani na da bayanai akan wannan mutum ya tuntubi ofishin jakadancin Amurka ko wani wakilin Amurka mafi kusa ko kuma wannan adireshin yanar gizo www.rewardsforjustice.net ko kuma wannan adireshi na email rfj@state.gov. Sharhin muryar Amurka na yau kenan wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka.
Wanda hakan ya kawo mu ga labarai a takaice.
To a takaice binsa harkokin cikin gidan kasar Gabon ya ce an kama mutane sun fi 1000 tun bayan da kazamin rikicin siyasa ya barke a wannan kasa a jiya Laraba musamman jim kadan bayan da hukumomin zaben suka ce shugaban da ke kan karagar mulki a yanzu Ali Bongo shine ya saki lashe zaben da aka yi. Yoma Alhamus yan sanda sun wuni suna ta sintiri a kaman titunan Libreville wato shi babban birnin wannan kasar kenan bayan da aka bata da ranjiya ana taba ta kashi tsakanin ma'aikatan tsaro da masu zanga da suka je suka cinna majalisar dokokin kasar da su ma'aikatan gwamnati wuta sannan mun kawo muku rahoton da ke cewa wasu kungiyoyin makiyaya na Najeriya sun ce sababbin dokokin da ɗaya daga cikin gwamnatocin jihohin kasar ke son ta kafa a kwanakin nan fa ba za su yi maganin rigingimun da ke yawan barkewa ba a tsakanin makiyaya da manoma abinda ya sha janyo asarar rayukan mutane a sassan daga biyu a ranar Litinin da ta gabata ne gwamnatin jihar Ekiti da ke can kudu maso yammacin Najeriya Peter Ayodele Fayoshe ya rataba hannu akan wata wannan sabon doka din wacce ke son takaita kiwon dabbobi a kan wasu keɓantattun wurare na hukuma da kuma hana yawo da makamai. Sannan ɗan takarar shugaban ƙasar jam'iyyar Republicans a zaben bana a na Amurka wato Donald Trump ya sake jaddada matsayinsa na cewa zai fako da dukkan ƴancin ranin da ke zaune ba bisa ƙa'ida ba a Amurka idan ya ci zaben. Sai dai masu nazari sun lura cewa akwai alamun bambanci tsakanin lafazinsa mai tsanani da ya yi amfani da shi jiya wajen jaddada wannan mataki da wanda ya amfani da shi a Mexico.
To masu sauraro duka abin da ya sauka kenan a cikin shirin mu na wato shirin namu ne baki daya sai kuma gobe idan Allah ya kama za ku ji mu dauke da wani sabon shirin da izinin Allah. Kafin nan bari mu taya mai sauraron mu Dr. Ahmad Sani Balatanko da sauran abokansa mun na tabbatar musu da makaman su da aka yi na cikakkun likitoci a jihar Jos wato a jihar Plateau dake wato Najeriya. Da fatan Allah ya taimaka sai kuma sakon ta'aziyya ga mai sauraron mu Alhaji Shehu da dace saboda rasuwar mahaifiyarsu Hajiya Aishatu wacce ta rasu tana mai shekaru 90. Yanzu a madadin Aliyu Mustapha Sokoto da ya tana gabatar da shirin sai Julie Ladies Gresham da ta hada shirin da kuma injiniyan mu Keith Holmes sai Naziru Hausawa da ya karbo yoyinku. Ni Muhammad Lalo nake cewa ku kwana lafiya daga nan sashen Hausa na murya Amurka birnin Washington DC. Assalamu alaikum.